gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Wato shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci da suka hada da 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin duk na FM a Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. Haka kuma in aka je kuma su a kasar Ghana ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma kaso kan cikin yanar gizo mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Daula Salim
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, duk ranar Alhamis muna magana ne akan harkar lafiya, inda ma yau 27 ga watan Satumba shekara ta 2018 maganar kenan. Sannan zamu ci gaba da maganar akan zabar nau'i da kuma tantance tsaftar abinci da muke ci a rayuwar mu ta yau da kullun.
Akwai cutuka ne da a yanzu bincike ya nuna cewa suna da nasaba ko suna yawaita dangane da nasabarsu da irin abincin da mutane suke ci misali.
Yanzu in ka ɗauki ma cutuka da aka samu daga abinci sun kasu daban-daban. Kamar misali akwai wanda kwayoyin cuta ne ko kuma halittu wanda ido ba zai gani ba. Misali in ka ɗauki abincin da muka yi magana a baya irin wanda suke gwangwani, akwai nau'in cuta da zai iya sa irin abincin gwangwani. Wanda in ya zamanto cewa nan kwayan cutar ta shiga zai zamanto ya sa kuma ya kawo wannan kwayar cutar kuma tana da illa kwarai domin a cikin mutum uku da suka kamu da ita a biyu za su iya rasa ransu.
To zamu je karashin wannan tattaunawa da aka ji so mun tabbata wanda wakilin mu Muhammadu Ibrahim Kwari yayi da likita kwararre Usman Muhammad Ibrahim a bangaren kula da yaki da cututtuka na asibitin Kurran Malam Aminu Kano.
Sai kuma jin ci gaban wasu daga amsoshin tambayar da muka maku a shafin mu na abota.
Haka yake to daga karshe kuma zamu bude layi bayan mun gama sauraron hirar domin tofa albarkacin bakin ku a lambar mu ta alamar tarawa 1-202-205-2655.
Bari mu ƙara jin wasu amsoshin da muka maku ta tambayar mu. Ita ce, ta yaya muke tantance nau'i da tsaftar abinci da muke ci don inganta lafiyar jikin mu?
To sakon farko ya fito ne daga Ahmad Saleh na fada yace salam yau da gobe. Yau ma kamar kullum ina tare da ku domin sanin nau'ikan abincin da ya dace jama'a su dinga amfani da shi domin kula da lafiyar jikinsu da na iyalansu ku tashi lafiya ta Daula Salim da kuma Dr. VOA Usman Kabara.
To na Dr. VOA Usman Kabara mun gode
ta. Sai dai a bar mu saji ya jima.
Sai sako na gaba inda ya fito daga Yunusa Tanko Bani Mbaka inda yake cewa tsafta ga abincin dan adam abu ne mai kyau don samun lafiyar ciki da kaucewa da kamuwa daga cututtuka kame na saba da rashin ingancin abinci.
To sai kuma da Musabi Wangara yace muna tsaftacewa da kuma tantance abincin da muke ci ne ta hanyar duba ingancin abincin sannan mukan wanke duk nau'in abinci da ya kamata mu wanke.
To sai sako na gaba inda ya fito daga Arabiyu Muhammad Gidan Madi inda yake cewa salam yau da gobe da fatan kuna cikin koshin lafiya. Hakika kuna kokari sosai wajen abubuwa da dama a cikin wannan shiri mai albarka. Muna alfahari da ku. Allah ya ƙara ɗaukaka da basira. Amin summa amin.
To muna godiya. Sai kuma Alhaji Sulaiman Malleri yace salam yau da gobe shirin matasa. Muna biye da ku sau da ƙafa. Zamu ji yadda abin yake a bakin masana a tashi lafiya.
To sai ba gudu ba gudu ne ko
ba gudu
ba gudu Haruna
in ba gudu din ne.
To inda yake cewa salam yau da gobe ikon Allah tabdijan ai yanzu mutane babu ruwan su da tantance abincin da suke ci saboda dalilai da dama Allah ya kare mu kawai amma akwai matsalar abinci mai kyau a halin yanzu
sai kuma Isa Mejo yace salam yau da gobe to ni dai ba ni da abin da zan fada dangane da waɗannan batutuwa amma ina sauraron ku domin nima in karu ku tashi lafiya
To sai sako na gaba inda ya fito daga Suleiman S dan Plani. Suleiman S Plani.
Horagirke.
To horagirke. Inda yake cewa salam yau da gobe shirin matasa. Fatan alheri nake a gare ku. A gaskiya tsaftar abinci ya zama dole ga duk wani mai hankali saboda kare kai.
Haka. To sai kuma Abubakar Kawu Girgire yace to duk da yake mu a nan arewacin Najeriya muna da matsalar isassun abincin abinci. Wannan yasa al'umma ba su damu da duba ko tantance nau'in abincin da za su ci ba. Amma gaskiya akwai buƙatar mutum ya rika tankaɗe da reraya kafin cin abinci tare da tabbatar da tsaftar sa Allah ya kare mu. Amma fa arewa fa akwai abinci ba. Kala kala.
In ka mu muke da
abinci. Ya daga sauraron likita zai ji a bayani.
Sai sako na gaba inda ya fito daga Isa Lawan Girgir inda yake cewa salam yau da gobe ta hanyar wankewa idan ƴaƴan itatuwa ne ko ganyayyuka da kuma dafa abinci sosai wato a dafa shi sosai din nan kamar ruwa ne a tafasa shi
to sai kuma Aliyu Adamiola yace tabbas ya kamata mu rika tsaftace abincin mu a duk lokacin da zamu yi amfani da shi domin inganta lafiyar jikin mu da ta iyalan mu
To sai sakon Sa'idu Gagiyo inda yake cewa salam yau da gobe mu dai a Najeriya ko na ce talaka ba shi da zabin abinci matukar zai samu abin da zai kai bakin sa
To sai kuma barista Hassan Girma Maska yace tare da Aishatu Isyaku suka aiko yace daga karamar hukumar Machina yace muna taya tawagar yau da gobe fatan alheri to mun gode
mun gode to shi ma sako na gaba ce daga Ibrahim Umar Nabasa cewa yi da fatan Allah ya kawo mana tsaftataccen abinci mai kyau
Sai kuma Abakar Bello yace salam yau da gobe tsafta cikon imani hakika tsafta yana da kyau Allah ya sa mu zama masu tsafta a tashi lafiya
To sai sako na gaba inda ya fito daga Shehu Adamu Rijau inda yake cewa to ni ina ganin a burane ne ake damuwa da tantance abinci da za a ci domin ya inganta lafiyar jiki amma karkara matukar dai abinci na ciwa ko idan dai kawai a sa shi baki ne shikenan
ta magance yunwa ko to sai kuma karshe Amiru Alimizon Amarawa Allah sana faɗa daidai yace daga birnin Sokoto sai Maryam din ita ma a birnin Sokoto suka ce yau da gobe hukumomin kula da abinci ya kamata su yi kokarin ganin duk wani nau'in abinci da al'umma ma za su ci ya kasance tsaftatacce shi sa yana daya daga cikin abin da kwari yace yana cin yana nemo mana shi ma saboda mu ji ta bakin gwamnati
ba ko mai zuwa to mun gode ku ci gaba da aika mana da sakonni
A kowace rana 25 ga watan Satumbar kowace shekara rana ce ta tunawa da masu bincike da kuma hada magungunan asibiti wato World Pharmacist Day a turanci ga rahoton da wakilin mu kware aiko mana a shekaran jiya amma da ba ranar lafiya bace muka ce sai yau musaka shi
An fara bukukuwar ranar ce a watan Satumba na shekara ta 2010 bayan da a shekara ta 2009 taron koli na kungiyar masu harhada magunguna ta duniya wato International Pharmaceutical Federation ya amince da kebe ranar 25 ga watan Satumban kowace shekara domin gudanar da wannan gangami wannan rana ta 25 ga watan Satumba ta yi daidai da ranar da aka kafa kungiyar a shekara 1912 mai sharkwata a kasar Netherlands wacce a yanzu kuma ke da fiye da mambobi miliyan 3 a duniya a kasashe 139 Najeriya dai ta bi sahun kasashen duniya wajen gudanar da wannan gangami karo na tara Pharmacist Bala mai kudi da ke zaman shugaban kungiyar masu fasahar harhada magunguna ta Najeriya reshen jihar Kano ya fayyace abubuwan da suke muradin cimmawa
abinda muke so kawai mutane su san wane ne mai hada magani menene mai hada magani yake ina zaka samu mai hada magani wace shawara zaka nema daga gare shi abinda ya kawo wannan kuma saboda dai a wannan kasai da bamu da yawa yanzu kuma mun fara yawan da mutane sun fara sanin wane ne pharmacist ma da kawai pharmacist an dauke shi kawai ma'aikacin asibiti ne biyu da sahabi da rana biyu da bidiyon makamai da ake cewa pharmacist ya wuce haka Pharmacist shike gano maganin shike hada shi shike sarrafa shi kaga kuma cewa tunda wanda ya gano ya hada ya sarrafa yayi kowa sanin amfani da inda wannan abu shi sa wannan takin na rane aka sa mashi wannan takin pharmacist shine mafi sanin magani to shi sa aka sa wannan rane dan a fadakar da mutane
yayin da masu harada magunguna ke kokarin al'umma su fahimci muhimmancin rawar da suke takawa wajen kiwon lafiyar bin adama a nan Kano an kwashe lokaci mai tsawo ana kai ruwa rana tsakanin hukumomin jihar da kungiyar dillalan magunguna tun a shekara ta 2012 ne gwamnatin jihar Kano ta dauki matakin fitar da dillalan daga kasuwar Sabon Gari saboda zargin su yana sayar da magunguna marasa inganci da kuma waɗanda ke sanya maye alamarin da tace yana ƙara yawan matasa masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi a birni da kewayen Kano
mu daga bangaren mu mun nemi abokin da muka ci ai ba ai ba abin da muka faɗa shine idan mun ba da labari an kama dauki mataki mai tsauri idan kuma mun ga wata illa da zamu iya maganin idan mun yi a goya mana baya wajen yin maganin ta a hada hannu da mu domin maganin abin duk wannan zai taimaka yanzu kamar abin da yake faruwa a kasuwa da aka zo aka jama'a aikata ake ce ana kama ana so a kama magani dokar ba ta ce a kama magani magani mara kyau ba ta kai aka ce a kama magani ko mun nema cewa da su kamar yanzu kamar irin wannan young pharmacist din a hada da irin mutanen su da mutanen mu a tsaya in an ga marakin a kama in an kama a tabbatar wanda aka kama masa hukunci amma an sha samun matsalolin da cewa mun kama mutum da kuma an kai shi gurin yan sanda an kai shi kotu an ci shi tare 2018 ko an daure shi wata biyu wannan zai magani
Alhaji Hussein Labaran Zakari kenan shugaban rashin jihar Kano na kungiyar dillalan magunguna ta kasa yanzu haka dai wani kamfani bisa hadin gwiwa da gwamnati na aikin gina sabuwar kasuwa ta masu hada hadar magunguna zalla a nan Kano a wani mataki na sanya ido sosai akan yadda suke tafiyar da harkokin su Mahmud Ibrahim Kuri muryar Amurka daga Kano Nigeria
sarki Allah amin amin tuma amin 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 tuma amin ya Allah kubuda kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa kubuda kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa zancen da zamihi zancen ciyon idanuwa ne ciyon idan amadari ilimi abokin tafiya idanu abun kulawa ilimi abokin tahiya idanu abun kulawa kowai da shi idanu yayi hasara babba kowai da shi idanu nace yayi hasara babba dishi idanuwa shata mu ba mu so ne dishi idanuwa shata mu na gudu ne fitun da ba ku so ne har ya kasance ku na gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi fitun da ba ku so ne har ya kasance ku na gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi ciyan ido a madari lalan ciyan ido ne mai sa girar idanu mai kumbure idanu ciyan ido a madari lalan ciyan ido ne mai sa girar idanu mai kumbure idanu da kaji idanu kana ta kai da kaga idanu kana hawaye sun yi ja kamar idan maciji ga kon ko kuma diyari je asibiti ka samu dan matse je asibiti ka samu lafiyar ka da mai ta kulawa yana sa mutum ya makamce yana sa a rasa ido sam yana sa mutum wataye domin ba kulawa yana sa mutum ya makamce yana sa a rasa ido sam yana sa mutum wataye
to muna godiya shatan Nijar sannan kuma shi kanshi da kwari da imamu wannan rahoto muna godiya to a makon jiya mun tsaya ne akan hirar da wakilin mu na Kano din shi Ibrahim Mukwari yayi mana da Dr. Usman Muhammad Ibrahim daga bangaren kula da yakar cututtuka dake asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano a tarayyar Najeriya inda kuma shi tsaya inda yake bayanin tsaftar abinci da yanda zamu zabe shi da dukkan abin da ya kamata ga ci gaban wannan tattaunawa
akwai cutuka ne da a yanzu bincike ya nuna cewa suna da nasaba ko suna yawaita dangane da nasabarsu da irin abincin da mutane suke ci misali
kamar yanzu in ka dauki ma cututtuka da akan samu daga abinci sun kasu daban-daban kamar misali akwai wanda halittu kwayoyin cuta ne ko kuma halittu wanda ido ba zai gani ba sune suke haddasa su kuma su kansu wannan misali in ka dauki misali abincin da muka yi magana a ba irin wanda suke gwangwani akwai nau'in cuta da zai iya sa irin abincin gwangwani wanda in ya zamanto cewa wannan kwayan cutar ta shiga zai zamanto ya sa kuma ya kawo wannan kwayar cutar kuma tana da illa kwarai domin a cikin mutum uku da suka kamu da ita biyu za su iya rasa ransu sannan bayan wannan kamar misali in ka dauki irin kifi wanda ya zamanto an gasar da shi da hayaki to shi ma wannan zaka iya samu kamar misali ita nau'in wannan kwayar cutar da zaka iya samun shi a abinci wanda ake irin abinci wanda yake cikin gwangwanaye
kamar irin kifi nan da ake babbakawa gane
kwarai da gaske irin kifi da aka babbaka shi yawa za a iya samu ko kuma irin su cikwi ko kuma irin abinci da yake gwangwani za a iya samu
to idan aka kamar waccan tambaya da dai misali akwai alƙalima ko na nazari da suka nuna cewa sakamakon cutuka ko kuma abinci iri kaza da kaza da wasu al'ummar wani yanki suka fi ci amfani da shi sun kamu da ko kuma suna yawan fama da cuta kaza misali
to hakikanin gaskiya alƙalima a Afirka in ka dauki mafi yawancin cututtuka zaka ga cewa saboda wani lokacin ɗabi'u na mutum ma ba shi da lafiyar ma ba zai je asibiti ba wani kuma in ya je ma ba zai samu wanda ya kamata ba sannan kuma da kuma zuwa irin kamar misali a je wurin da bai kamata ba za ka cewa babu ainihin cikakken misali alƙaluma da suke nuna cewa wannan kwayar cutar ita ta ga yawan mutanen da suke kamuwa da shi ba ma a Najeriya kaɗai ba a nahiyar Afirka ma gaba ɗaya matsala ne domin misali in mutum yana da shi ma sai ka ga an zo ma kwata-kwata hankali zai koma wani wuri daban musamman ma an ka samu wanda ba mutumin da ya kamata a ce ka gani ba ne saboda haka sai ka ga an zo ana tunanin wani abu kuma ba za a samu ainihin cikakkiyar lamba ba cewa wannan mutum yana da kaza wanda zai
taimaka ba a adana bayanai muna da dama matsala ta adana bayanai
matsalar bayanai kwarai da gaske
to likita wai akwai wasu abubuwa guda biyu tsakanin cin gurbataccen abinci da kuma abinci wanda ba shi da abin da kuke kira balanced diet nan misali wanne ne yafi sabbaba wa dan adam illa ne
to kowanne yana da nashi matsala kamar misali mun san cewa mutum yana buƙatar abinci gaba ɗaya duk nau'in abinci mutum jikin mutum yana buƙatar shi to kowanne fa yana da amfanin shi a jikin mutum misali in ka dauki ma an ka dauki halittu na jikin jama'a na jikin dan adam da suke taimaka hatta aikin jikin mutum zaka ga cewa suna buƙatar wani nau'in abinci ne domin su yi aiki da ya kamata saboda haka abin da yake nufi shine in dan adam bai samu abinci na aji da jikin shi yake buƙata ba zai iya yiwuwa ainihin duka bangaren jikin shi daban-daban wanda suke aiki ba za su yi aiki yanda ya kamata ba
za su samu rauni
saboda haka za a samu illa sannan har ila yau hatta rashin abinci isasshe daga cewa zai iya sa mutum ya samu wasu kwayoyin cuta zai iya taba garkuwar jikin mutum ma saboda haka wannan abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske misalin kai la'akari da yara wanda su ne aka fi samu da misali rashin ingancin abinci a jikinsu zaka ga cewa suna zuwa da bayan rashin abinci da ya nuna a jikinsu zaka ga cewa akwai cututtuka daban-daban wanda kamar misali in ka dauki tarin fuka in ka dauki kyanda an fi samun su a yara wanda suke da matsalar abinci da yake gina jiki sannan misali ina so mu sani cewa matsalar abinci fa ba wai kadai ya zamanto cewa mutum bai ci isasshe ba amma mutum ya ci abinci fiye da yanda ya kamata zai iya zuwa wanda yanzu a kasashen mu da ba mu da wannan matsalar misali a ce mutum yana da kiba da yawa kuma tafi yanda ake bukata zaka ga cewa da ba matsalar mu bane amma yanzu shi ya zama matsalar mu saboda zaka ga yanzu muna da cututtuka misali ciwon zuciya wanda da a shekaru da yawa da suka wuce zaka ga ko a makara ko likitoci zaka ga ba ma a koya musu anan saboda ba matsalan mu bane ba amma yanzu zaka ga in ka je asibiti zaka ga cewa masu ciwon zuciya ne daban-daban wanda ɗaya daga cikin babban matsala shine mutum zai ci kitse da yawa mutum zai ba zai ke motsa jikin shi ba zai ci nau'in abinci fiye da yanda ya kamata sai kaga cewa ya tara kiba kuma kiba nan ta yi mishi illa ya zo da cututtuka daban-daban
dama waccan tambayar likita shine nake cewa tunda muna da waɗannan kalubalen guda biyu watakila akwai nazari da akai saboda yau da kullun ko da aka lura da shi cewa idan aka la'akari da adadin mutanen da suka kamu da cuta kaza sakamakon cin gurbataccen abinci da kuma waɗanda ba sa cin abinci mai lafiya ko mai kyau misali rashin tsafta da kuma rashin balance diet nake magana watakila wanne ne za a iya cewa ya kamata a kauce masa saboda hatsarin da ya fi wani a ciki.
To duka dai kamata a ce an ci abinci mai tsafta sannan kuma an ci abinci mai dukkan nau'in ajujuwan abinci da jiki yake bukata domin in ba a ci ba kuma in ba a yi tsafta ba zai kawo cuta kuma za ta iya halaka mutum kuma ba ma mutumin da ya ci ba har na kusa da shi da kuma gaba daya al'umma suna cikin matsala in ba tsaftar abinci sannan kuma shi kan shi wannan balance diet da kake magana shi ma abinci ne da lalle ya kamata a ce mutum yana ci in aka ce balance kamar yadda nake magana ya kamata a ce ya zama daidai kar yi ƙasa kuma kar yi sama domin kowanne yana tattare da illolin shi wanda kuma za su iya halaka
wato da abinci mai wanda zai sa kuzarin jiki da wanda zai sa gabbai ko kuma kwayoyin halitta su aiki da sauransu
wato shi abincin akwai nau'in abinci wanda misali guda uku wanda su ne a yau da gobe misali in ka dauki nau'in abinci mai ba da karfi da kuma abinci mai gina jiki sannan kuma akwai kuma kananan misali in ka dauki sinadarai da suke taimakawa bangaren jiki misali cell na jikin mutum da kuma electrolytes na jikin mutum saboda haka wannan abincin ana so mutum ya ci abinci ne wanda zai bashi kowanne daga cikin nau'in abinci saboda haka in ya zamanto cewar ko ɗaya babu ko kuma akwai shi bai kai yanda ya kamata
wannan kashe-kashe na wannan abincin
koda a ce koda misali ka dauki ganyen abinci misali ɗayan itatuwa daga da ganye dukansu akwai wasu wani nau'in abincin za ka ga yana taimakawa ne wajen samar da jini wanda zai yi amfani a jikin mutum wani za ka ga cewa yana taimakawa enzymes misali kamar wasu nau'in sinadarai ne a jikin mutum wanda suna da yawa kuma kowanne yana da aikin shi to amma abin da ake so shine lalle a ci abincin nan yanda ya kamata kar a ci sama da yanda ya kamata kuma kar a ci ƙasa da yanda ya kamata kuma har ila yau mutum yana da matsala wajen ya kamata ya ci zaka ga cewa ana fadakarwa a gidajen radio daban-daban sannan baya da haka zaka iya zuwa asibiti ma ka nemi shawara cewa wani abinci ne ya kamata in ci domin ya inganta lafiyata
wai a ƙarshe dakta cin abinci akai-akai yana da illa ne
kamar abinci kowane nau'in abinci akwai yanda ya kamata a ce a rana mutum ya ci daga kowane nau'in abinci har da ainihin misali in ka dauki nama kitse gina jiki ba da karfi ya kamata a ce akwai iya yawan da mutum ya kamata ya ci sannan kuma ba wai ana so ne mutum ya ci abinci ko da yaushe ba har ila yau bayan cin abinci ana bukatar mutum ya ke motsa jiki misali in ka dauki kwana 7 a rana akalla mutum ya motsa jiki zuwa sau 5 zuwa sau 6 a rana kuma minti 30 zuwa sama shine
wai a rana ko a mako
akalla su kwana 6 a rana a sati kuma ya zamanto cewa in ana motsa jikin nan kamar misali minti 30 zuwa sama kada ya kasa da minti 30
a ƙarshe ne sakonka watakila ko ban tambaye ka akwai wani abu muhimmi da watakila ban tambaye ka ba me sakonka ga mutane cewa abin da ya kamata su rinka ci don kiyaye lafiyarsu misali dan duk maganar da muke yi ta cin abinci din nan shine a ƙarshe dai a samu al'umma mai ƙoshin cike da ƙoshin lafiya
abin da nake so na farko shine zamanto cewa mu yi kokari mu zamanto cewa a rayuwar mu muna amfani da abubuwan da muke da shi a gida domin wasu abincin ba mu san meye a ciki ba kuma ba lalle mu sani ba akwai hanyoyi da yawa da za a iya zuwa da abinci kuma ba mu san yadda aka hada abincin nan ba sannan lokacin hada abinci ya kamata a kula da tsafta ruwan da aka yi amfani da shi sannan kuma me za a yi amfani da shi a bada abincin nan sannan kuma yana da kyau ya zamanto cewa duk mutum inda abin da ya shige mishi duhu ya nemi shawara mutum zai iya zuwa asibiti domin ya tuntuba
To madalla to daga ƙarshe yanzu bari mu ba ku dama mu bude muku lambar wayar mu domin ku ba mu gudunmuwar ku game da tsaftar abincin da muke ci da kuma yadda ya kamata mu kare kai daga kamuwa daga cututtuka masu nasaba da tsaftar abinci
haka yake
lambar da za ku same mu ita ce alamar tarawa 1-2-2-2-5-5-5
Hello assalamu alaikum wani daga jama'ar ne
Wa alaikum assalam lalle daga jama'ar ne Salisu na gaidan mai bread ne daga jama'ar
to Salisu haka injiniyoyi suka ga mana daga jama'ar to muna jin ka
eh to har ga Allah ya kamata mutane su wa kansu adin
Hello to na
yawa kasa abincin da bai dace ka ci shi ba saboda wasu na dan la'akari da rashin kudi a hanshi ma yana takarawa akan rashin cin abinci mai lafiya to fatan da zakai dai ka kula koda ka dan ne ka samu mai lafiya ka ci abinka ci marar kyau sakamakon cutukan da a yanzu ake fama da su saboda kasancewa da ba al'umma sosai kamar
yanzu ku an ci
cutuka ba su yawa kamar yanzu ba
to mun gode Salisu na gaida mu yawa
salam alaikum
Assalamu alaikum salam barka da aiki
barka ka dai wake kan layi
yawa mai magana dan Juma mai shago ko kanya karmar hukumar kanya dake jihar Kano Najeriya
to malam dan Juma wace irin gudunmuwa zaka bada akan wannan lamarin
gaskiya gudunmuwar da zan bayar game da tsaftace abinci a karkara ai sai dai mutum inna lillahi ko sai dai Allah ya kiyaye
eh to dan ba shi shawara saboda ka san tay Allah kiyo ba haushi yace ko
shawara da zan bayar gaskiya murika duba waje dan tsaftace abinci abinci yawanci wani da an tsinko shi dai ba
ayya to layin ya
layin ya tsinki
to assalamu alaikum
da wani ne
wane ne alai kaman da
daga daura
assalamu alaikum na ka bar barka da aiki
to barka ka dai dawa muke
magana da fatan kun mun lafiya ya aiki
muna lafiya sannu
Alhamdulillah kai ce kuna magana da Sade Sa'idu daga nan Daura.
To sannu malam Sade.
Alhamdulillah to da farko dai kamar yanda ake tantauna akan batun tsaftace lafiyar abin da za a ci wani batu ne mai matuƙar muhimmanci kwarai da gaske. Shi yasa musamman kamar ko da an Najeriya aka kafa hukuma ta nabda domin tsaftace ire-iren waɗannan
abubuwa. Nan ma ana kokarin tuntubo mana su.
Hakika to amma wani abun mamaki wanda ya zama cewa duk da akwai wannan hukumar amma sai ya zama cewa tamkar kamar wannan hukumar a wani bangaren ba ta aikin ta yadda ya kamata.
Me yasa ka ce haka?
Saboda abubuwan da ake shigowa da su wanda za su yi illa ga al'umma ko kuma a kasuwanni ake sayarwa wannan hukumar ba sa daukar matakin da ya dace ballantana har wannan abin ya rika bazuwa hana shi bazuwa cikin al'umma
na gane malam Sade
sun gode a ƙarshe nake mai jawo hankalin al'umma mu kiyaye lafiyar mu saboda babu yadda za a yi ka je wancan shagon ka ci lafiya
haka to mun gode Sade
kenan ku ya dai mana waje
yayi Sade saboda lokaci bari kuma mu je mu dauki na ƙarshen nan wane ne daga jiga a gurguje
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Rabu minti gare ka.
Okay, to Isa mai kibi ne da karamar hukumar Roni Inkiya lauyan masu tefa ne.
To Malam Isa, wanne shawara zaka bada ga game da tsafta abinci?
To kuma shawara musamman mu mutanen karkara ina ba su shawara dan Allah duk wanda zai ci abu ya daure ya rinka wankewa idan abu ne
ko eh kamar kayan marmari ne. To shikenan mun gode Isa da gani.
Isa mai kibi lauyan masu tefa ne daga Dan Kure.
To mun gode sosai.
Haka ne fa, ni ma ga na gudunmuwar a ƙara da gishiri a wanke ganyaye a wanke su da gishiri da kuma ƴaƴan itatuwa haka ne.
Tau muke ta naziri ne uwar to
eh bana
ji oye amma ke zan uwa in to mu muke da su
haka ne da ta jini a ba
ne ai to mun gode to zikan dole anan zamu tattara ina mu sai kuma gobe juma'a in Allah ya so zamu sake dawowa da maganar abin da ya shafi nishadi da makamantan su dan zakan a madadin abokin aiki
Daula Salim
sai kuma Daniel Brown da ya bada umarnin shirin da injiniyan mu na yau sai kuma ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mazama lafiya